أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan haduwa tamu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a gidan aljanna domin ta yau muna safiya mai albarka ta 25 ga watan Ramadana hijrar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya daidai ga 14 ga watan March alissafin kalandar da ba ta musulunci ba ana shekara 2026 wannan haduwa a ƙarƙashin kungiyar ƴan uwa mata musulmai na garin Azariya ƙaramar hukumar Katagu ya zame mana yau da kullum domin akalla na san mun fi shekara 25 ni ma ina amsa gayyatar ku duk shekara to farko kafin mu shiga darasi ina so in tunatar da mu cewa irin wannan haduwa ta alheri mu yi kokari mu yi riko da ita mu kula da ita ta zama hujja a gare mu ranar alkiyama wa'azi da karatu da ake yi mana mu yi kokari mu dinga sanya su a cikin aiki in mun zo za mu ga mata kun taru da yawa adadi mai yawa da yake bada mamaki to yana da kyau kuma a ce aikin ma kokarin aikin ya canza al'ummar mu ta yau wannan shine amfanin ji da sauraro na umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummuna aiki ina fatan ni da ku duka Allah ya ba mu dacewa a duniya da lahira Malam ya ce za mu yi magana akan abin da ya shafi magani, ai jinya da kuma magani da hanyoyin da ake bi wajen neman magani imma wanda ya halatta da hanyoyin da waɗansu suke bi wanda bai halatta ba. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa. Allah mai albarka da ɗaukaka da ya haifi ɗan Adam ya yi shi dole zai samu wata tawaya ta jarrabawa. Mutum baya samun abin da yake bukata kowane lokaci. Yadda aka yi maka da hannun hagu da hannun dama, yadda kasancewa akwai rana, akwai inuwa, akwai ƙoshi, akwai yunwa, to kamar haka akwai lafiya wata rana akwai jinya. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa mutum ba zai gushe ba ranar alƙiyama sai an tambaye shi a kayin yadda ya gudanar da ƙuruciyarsa da Allah ya masa baiwa da ita na farkon rayuwarsa. Za a yi masa tambaya akan lafiyar da aka bashi ko ya yi aikin ibada da ita. Za a masa tambaya akan dama da aka bashi ta dukiya ko ta alfarmar rayuwa, imma ya yi amfani da ita ko bai yi amfani da ita ta hanyar da Allah yake so ba. Sannan gaba ɗaya rayuwar shi za a tambaye shi imma ya sarrafa ta a hanyar Allah ko kuma bai sarrafa ta a hanyar Allah da ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Yana da kyau a kiyaye ƙwarai da gaske. Aje yana da kyau mutum ya sani Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin. Lallai ne Allah zai jarrabe ku da wani abu na daga tsoro. A ga al'umma suna cikin firgici, kowa ba shi da tabbaci game da yadda al'amura suke faruwa. Daga ƙasa ta kasa zama lafiya, al'umma tana cikin tsoro, kowa yana barci da ido ɗaya. Wanda yake cikin gida, yake cikin ɗaki, ya sa abin rufewa ya rufe na ɗan makulli, amma kuma dai yana cikin tsoro. Imma wanda fitina za ta auku a cikin ƙasa har kowa ya ji tsoron kamar ba zai tsira ba, duk wannan na iya faruwa da al'umma. Muna da misali mai kyau a ƙasarmu a yau. Akwai al'ummarmu da nake nanatawa a guraren karatunmu na bana. Allah mai albarka da ɗaukaka, muna roƙonka ba mu aminci da zaman lafiya a ƙasarmu. ‘Yan uwanmu da suke cikin jarrabawa na farmakin masu kama mutane da sunan sata, na farmakin ɗauke jama’a da sunan neman kuɗin fansa, da mata da yara da ake wulakanta su ko ake kashe su, da magidanta da ake lalata musu dukiya ko a yi musu ƙwace ko a tsiyata su, da waɗanda ma ake musu raunuka a jikinsu ko zubar da jininsu ko kashe su, Allah ya saka musu. Allah ya kubutar da waɗanda suke hannun waɗannan miyagun mutane. Allah ya taimaki jagororinmu, ya datar da shugabanninmu, ya ƙara ƙarfin gwiwa a jami'an tsaronmu, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu. Allah na iya jarraban al'umma da tsoro. Da ɗaya daga cikin waɗannan guraren muke a ƙasar nan yanzu ba za mu iya wannan taron ba, da rana ma yanzu ba za mu iya ba, balle a yi maganar dare. Da haka ya ‘yan uwa, kada rashin jarrabawa da kake da baka ciki ya ƙaddara ka kasa jin tausayin waɗanda Allah ya jarraba da jarrabawa irin wannan. Waljuhi, Allah yana iya saukar wa mutane yunwa, kaga da wadata, amma mutane ba su iya cin abin da suka isa su ci da kuɗinsu. Ga mafiya yawan jama'a in ka kalle su akwai alamar yunwa a jikinsu, Daga abinci ya wadata a ƙasa yayi araha amma ya gagara samuwa waɗansu. Ko a jarrabe mu tsadar abincin a kuma rasa kuɗin da za a saya. Al'ummar mu ta yanzu ba sa iya cin abincin da mutanen da suke ci. Alhali sun bi mutanen daɗin wadata. Abinci ya zama iri-iri a zamanin yanzu gashi akwai shi. Amma waɗanda suke kwana da yunwa ya fi adadin waɗanda suke kwana da yunwa a da. Lallai yunwa da rashin abinci yarrabawa ce. Idan muka ɗauki ibadar azumi da za mu ƙi cin abinci, za aka hana mu cin abinci daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana. Babban wa'azi ne gare ka, kai mawadaci da baka san yunwa ba, baka san babu ba. Cewa akwai fa mutanen da suke rayuwa kusan irin wannan na rashin abinci a lokacin da ba azumi ba. Ashe tuna yadda za a hana ka cin abinci da shan ruwa. Zai tuna maka lokacin da ake cin abinci da shan ruwa, ka wadatu da abinci iri-iri, amma ajiyarka a sito a gida, a cikin kicin ɗinka wajen dafawa, a gabanka gurin da za ka zauna ka ci abinci a teburi ko shimfiɗar ga abinci iri-iri. To zuciyarka ta dinga tuna maka bayin Allahn da yanzu ba su da loma ɗaya za su sa a cikin bakinsu. Wani sai ya taka kilomita biyu uku ya je ya samu ruwan da zai sha. Ni ma ina da sanin al'ummar da kullum suna cewa mala a nema mana hanyar ruwan famfo, a nema mana hanyar, sai ya yi kilomita biyu ko uku ya samo ruwan da zai yi alola zai sha. Kuma haka suke rayuwa. Ya ƴan uwa, Allah yana iya jarraban al'umma da yunwa. Wa naqasin minal amwal, kuma ana iya samun karayen tattalin arziki. Ba a raba ku da arziki gaba ɗaya ba, amma kowa ya ja baya. Wanda da iya na yana iya kyautar 100,000 ya dawo yana kyautar 10,000. Wanda yake hawa mota mai tsada ya dawo ana masa murna ya sayi babur. Wani yana da gida yana sayarwa ya je ya sayi ƙaramin gida da saninsa domin ya yi amfani da sauran radan kuɗin, kuma idan kariyar arzikin ne ya zo ba inda sauran kuɗin zai je. Al'umma ba za su iya saka tufafin da suke sawa da ba. Shimfiɗa ta alfarma ta garari da kake kwanciya a da yanzu ba za ka iya ba. Da za ka fita da mota biyu, yanzu ba za ka iya fita da mota ko ɗaya ba. Arziki idan ya karaya a ƙasa, to kowa ja da baya yake, komai arzikinka za ka samu bai kai na jiya ba. To haka zai yi ta sauka har ƙasa. Idan an je ƙarshen ƙasa, to sai a samu talauci ne mamaye ƙasa. Wani bai da abin da zai ci, bai da gurin da zai kwana, bai da surar da zai sa, bai da abin da zai yi kyauta da sadaka. Haka ake rayuwa kawai Allah ne. In ka ga mutum, Allah ne ya san yadda ya rike shi. Wal anfusu, Allah yana iya jarraba mutane da abin da ya shafi rayukansu, wanda kuma shine darasin mu akai. Abin da ya shafi rayin mutum shine jinya. Jinya kashi biyu ne. Akwai jinya ta zuciya na ruhinka, akwai kuma jinya na gangan jiki. Annoba tana iya zuwa ta faɗawa mutane. Annoban nan na iya zama annoba ta jinya. Annoba ta jinya. Ita annobar jinya za ta iya zuwa ta faɗawa mutane da gwamnati da mahukunta da jama'a a yi ta neman magani. Za a iya samun jarrabawa na jinyace-jinyace saboda yanayin iskar bazara ko ta damana, ko lokacin ɗari, ko kuma wani yanayi na zafi ya haifar da cututtuka tsakanin al'umma. Sannan akwai jinya ta yau da gobe na gaban jikin ɗan adam da kullum yana ƙara raushi, yana ƙara rauni, yana ƙara jinya. Domin tun da aka haifi mutum yana cikin ciki, zuciyarsa take bugawa har yau. To tun daga kanka har zuwa ƙafarka da kake ta amfani da shi yau da gobe, kullum ƙara rauni yake yi. To wal anfusu, ko kuma rayukan mutane a dinga mutuwa. Wani lokaci sai ga mutuwa kaf ɗaya ta zo, ita ma annoba ce. Sai a yi ta yi har lokaci guda a ce an yi hira da shi, ya rasu. Ɗazuwa muka rabu, ya rasu. Ban fi kwana ɗaya da ganinsa ba, ya rasu. Yanzu ya ci abinci ya tashi, ya rasu. Ta idan ta sallah kenan ba ta bar inda ta yi sallah ba, ta rasu. Duk wannan annoba ce. In ta koro aka yi na wani lokaci, kuma duk sai ta bushe. Menene manufata? Wa'azi ake mana duk ran da, duk lokacin da Allah ya ga daman ɗaukar ranka, ranar ba za ka ketara mata ba, lokacin ba za ka wuce masa ba. Wa naqsim min al-amwali wal-anfus was-samarat, ba za a iya rashin samun amfanin gona, ayi ruwa mai yawa ya bata amfanin gona, ayi ruwa kadan a kasa samun amfanin gona, ayi ruwa katatsakiya, ayi tsutsotsi ko ayi fari a wani wuri a samu wuri, in Allah bai ga dama a samu amfanin gona ba za a samu ba. Ashe ciyar da mu ma Allah ne yake ciyar da mu. Mun san dai sama an ce was-sama'i zati raja wal ardi zati sada, samaniya za ta zubo da ruwa, ƙasa ta kumbura ita ce ma'abociyar karɓan ruwan, ta kumbura ta fitar da tsirrai, amma tsirran nan sai Allah ya so ya kai matsayin da zai nuna ya yi muku amfani, sai a yi damana gaba ɗaya rabin manoma su samu asara, kuma haka Allah ya so wata rana ko manoma a samu amfani. Duk abin da ya samu ɗan adam Allah ya ce wa bashirus sabirina, ku yi wa masu haƙuri bishara, wanda ya haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah shi ke da nasara. Game da darasin mu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya gaya mana cewa dama imani, akwai imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau za ta iya samun musulmi. To jinya yana ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙaddarori, kowa da ƙaddararsa. Ma jinya nau'i-nau'i ne. Idan jinya ta same ka, ka mayar da al'amarin zuwa ga Allah, ka yi tawakkali, shi ne gaɓar farko. Babu wanda yake asarar lada irin mutumin da ya kasa mai da al'amari, don jinya ta same shi ya kasa mai da al'amarin ga Allah, ya koma wajen bokaye ko ya je wajen ƴan duba ko ta ɓaci masa ya tsallaka ya je har ga masihirta, to al'amari ya ɓaci. Ita jinya idan ta gangan jiki ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lam yunzil ta'ala da'an illa anzala lahu dawa, babu wata jinya da Allah ya saukar face Allah ya saukar da maganinta. Amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sanya wani abun da ya haramta ya zama magani ga al'ummata ba. Giya baya magani, duk abun da Allah ya haramta, naman alade baya magani, mushe baya magani, naman kare baya magani, ƙazanta ta fitsari ko kashi ba ta magani. Allah bai sanya haramun ya zama magani ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To da yake na ce mana jinya kashi biyu ne, akwai jinya ta ruhi ta zuciya, wanda kowa imaninsa yana iya koɗewa kamar yadda tufa take koɗewa. Zuciya tana yin tsatsa kamar yadda ƙarfe yake yin tsatsa. Musabunta imaninmu, mu jaddada imaninmu ta hanyar ba wa imaninmu maganin warakar zuciya. Cutar zuciya ita ce cutar bijirewa Allah, yawan saɓo, gafala, rafkana, mantawa da Allah, ƙin yin ibada, yawan jin kaɗe-kaɗe, yawan kalle-kallen baƙa, wannan yana jawo raunin imani, kuma yana da alaƙa da cutar zuciya wadda ba cutar gangan jiki ba ne. Shi yasa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mu bayi muna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan, wato mu dinga yin addu'a rabbana la tuzigh qulubana, nake so kawai ɗauka mana cewa ya Allah kar karkatar da zuciyarmu ba'da idh hadaytana, bayan ka shirye da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kance Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Kar ka je ka rabu da addini ka kasa fitar da zakka ko ki yin azumi, ka ki ba da sallah akan lokaci ko ma ka ki yin sallah, ka ki zuwa haji alhali kana da dukiyar da zaka je, sauran nau'o'i na ibada duka ka ki, ba za a same ka ba sai a hanya ta haramu. Ya zama zuciyarka ta rudu da dukiya, har ma baka tunanin ta ina dukiya za ta zo maka. Ka manta da ranar alkiyama duk abin da ka mallaka za a ce ta yaya kai ka samu. Ka manta da ranar alkiyama dukiyar da ka mallaka za a ce ta ina ka kashe. Idan an bude mota ana jin kaɗe-kaɗe, in an je ɗakinka ana jin kaɗe-kaɗe, wayarka ana jin kaɗe-kaɗe, gidanka ana jin kaɗe-kaɗe, duk wannan ya saɓawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma mummunar alaƙa ce tsakanin zuciyar mutum da kuma raunin da ya samu na cutar zuci game da rabuwa da Allah gaba ɗaya. idan mutum yana da cutar zuci baya gamsuwa da abin da Allah ya bashi kullun kamar burin sa bai cika ba yana cike da korafi da kananan maganganu na bai samu wani abu na rayuwa ba wannan cutar zuciya ce ta same shi idan mutum ya cika dogon buri cutar zuciya ce ta same shi idan mutum ya zama mai raunin ibada cuta ce ta samu zuciyarsa idan aka jarrabi mutum da mantawa da mutuwarsa cutar zuciya ne ta same shi gaba ɗaya ba ka dinga manta mutum zai mutu Samsam yana mamantawa gaba ɗaya cewa shi zai koma ga Allah to waɗannan su ne cutar zuci babu abin da yake maganinta sai ƙarfin imani sai karatun alqur'ani sai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu waɗanda suke gyara zuciya wannan yafi illa akan cutar gangan jiki domin ita mantawa mutum yayi da Allah sai Allah ya mantar da shi kansa rafkanan nan mutum wallahi baya tunanin Allah in ana maganar magani to shi boka ne a wajen shi mai magani in ana maganar malami to shi dan duba ne a wajen sa malami idan ga ya saurari wani abu ba alqur'ani bane lalle ne mu kiyaye game da rayuwar mu da iyalan mu lalle ne mu kiyaye game da cutar cikin zuciya tana da muni Mai cutar zuciya shine yake da munafurci yake da kullakullan hada tsakanin wani da wani Mai cutar zuciya shi yake da hasada yana kyashin wani ya samu Mai cutar zuciya ba shi da tausayi ko kadan imma na masu rauni imma na marayu imma tausayin wani ya shiga tawayar arziki na cutuwa ya shafi gobara ko wata mummunar jarrabawa gaba ɗaya mai cutar zuciya baya jin tausayin kowa cutar zuciya ba wanda yake so a duniya sai kansa baya shiga maslahar al'umma baya da tunanin a gyara wani abu da ya shafi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cuta ta biyu wadda nake fahimtar ita kuke so ai magana akai ita ce cuta ta gangan jiki cutar gangan jiki tana da kashi-kashi da take samun mutane idan cuta ta same ka na tawayen wani gaba daga cikin jikinka to idan kai hakuri Allah zai maida maka wannan abun kamar hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda Allah ya kwace mar idaninsa ya gamu da ciwon ido har ya makance yayi hakuri ya maida al'amarin zuwa ga Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a musanya masa da su a aljanna Allah zai saka masa da bashi aljanna idan aka gamu da cuta ta bugun aljani wata mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aljani yana bige ta ta fadi tai farfadiya ya rasulullah ka roka min Allah in warke ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace a barki man ki koma ga Allah da kayanki zaki shiga aljanna tace na yarda amma inni atakashaf ina samun tsiraici idan nayi ya rasulullah a bani wani abin da zai mini maganin ba zan na tsiraici ba annabi ya roka mata Allah daga nan ba a ganin tsiraicin ta amma bata daina farfadiya ba har ta koma ga Allah akwai kuma jinya da zai samu mutum na zazzabi ko ciwon kai ko ciwon ciki ko wani bangare na jikinka Aisha Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya samu ta lullubu tana makyarketa na ɗari na karkarwar jiki saboda zafin zazzabi tana cewa Allah ya la'anci zazzabin nan Allah ya tsine masa manzo Allah ya ce a kada ki la'ance shi shi zafin zazzabi yana kankare zunubi kamar yadda wuta yake kankare tsatsa a jikin karfi idan ciwon ciki ya yi tsanani zai kankare miki zunubi idan mai ciwon cikin nan ya zama ajalinsa ya yi shahada ciwon kwibi yana da ciwo yana kankare zunubi idan ya zama sanadin mutuwa ko na haƙarƙari ko na kwibi yana zama shahada a mutum ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabawa ninkin cuta biyu suke yi a sama da waɗanda ba annabi ba daka ba wanda baya jinya ba wanda baya rashin lafiya ba wanda baya samun wata tawaya ta jinya haka Allah ya kaddara haka aka dora mana da shi ake kankare mana zunubi yana daga cikin alamar mu bayi ne daga cikin bayin Allah yadda ya so haka zai yi da mu idan jinya ta same ka jinya hawa hawa ne
ita jinya in farawa ta nemi magani idan ta gagare ka a kawo wanda zai zauna ya jinyar mara lafiya ya kula da alwalarka da sallarka da yawan addu'arka da askar ɗinka da jinyarka duk mai rashin mai kula da rashin lafiya wajibi ne ya maka wannan ba zai tilasta maka abinci a lokacin da abincin zai cutar da kai ba zai matsa ma ka ci abinci idan rashin abincin zai cutar da kai zai matsa ma kai sallah koda a cikin zuciyarka ne in ba za ka iya fuskantar alƙibla ba ba za iya juyar da kai ba duka mai jinyarka ne zai kula ka idan ba ka da lafiya sunna ne a ka samu ƙarin na uku kai ba ka da lafiya kana samun lada wanda yake jinyarka yana samun lada annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya tashi yazo gaida ka shi ma yana samun lada idan ka je gaida mara lafiya ana rubuta maka ladan zuwa da ladan dawowa idan ka je gaida mai da lafiya kace la ba'asa babu daurin insha Allah wannan samun tsarkin jiki ne in Allah ya yarda Allah ya sa ya zama kafara insha Allah kankaren zunubi ne haramun ne an hana wanda ya je gaida mara lafiya ya firgita shi yace masa wannan jinyar ai ba ta tashi wancan da taima bata tashi ba ai wannan jinyar ba ta da dadi abun tsoro ce a kaga kumburi ai kumburi ba dadi ai kaga mutun yayi aman jini ta baci a ba a yin haka zaka ce a wannan kuma ai ba ga idan sama yana dan kadawa ba ai akwai sauki kaga idanu ne kawai ya motsa au ainin ya taharra ko idanu ne ya motsa sai ai farin ciki a ce yau ya tsanta tayi motsi yau hannunsa yayi motsi shi dan adam ba a daidai masa tsammani game da rayuwa yadda kuka san mutuwar aure haka mutuwar dan adam yake babban laifi da fada a gida baya kashe aure amma karamin laifi sai ya kashe shi ɗanɗanin abu da zai iya kashe miki aure wata sai su doke-doke ta ma da kimijin har aro a karɓe shi ko ba auren bai mutu ba to haka jinya za a kwantar a tayar a ɗaga a je a zo amma ya za a yi Allah idan ya buƙaci mutum a kankare mar zunubi za a kankare mar ya dawo ya koyi magana ya koyi tafiya ya koyi tsayuwa ya koyi komi kuma ya dawo kamar ke ci gaba da alaƙa da mutane ba abin da Allah baya yi dan ya yi maka wa'azi ya karantar da kai jinya ta biyu ita ce jinya da take samun mutum ya zamo tana taba shi tana dawowa kamar tana firgita shi idan tana da alaka da abin da bai sani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to an bashi kariya na yin addu'o'i idan zai kwanta a bacci Allah zai tsare shi har gari ya waye ba dan Allah yana tsare ka da addu'o'i da kiyayewar Allah ba da za a kwantar da dan adam da ransa yana kwance a kwantar da wannan kuma gawa ne yana kwance in gari ya waye sai ga kiya shi yayi jerin gwano yana shiga kunnan gawa amma mai rayin bai zo ya shiga cikin sa ba kariyar da Allah yake ma daga aljanu kariyar da Allah yake maka daga tsutsotsi da kwari da wani abin da ka iya zuwa ya cuce ka ya cutar da kai to wannan abubuwan kuma shine za a dinga yin addu'o'i in za a kwanta bacci addu'o'i a shafa wa yaro addu'o'i ayi kaza kaza wannan addu'o'i ne na rigakafi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda mafiya girma a cikin addu'o'in rigakafi shine ayatul kursi ayoyi biyu na karshen suratul baqara karanta qul huwa har zuwa karshe karanta falaki da nasi wayannan suna bawa mutum kariya inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai jinya na wannan abu zai same ka maciji ya cije ka ya sama guba kuna ma ta cije ka ta sama guba ka ci wani abinci ya zama guba a gare ka ko wani abu ya faru da kai to wayannan abubuwan ana neman maganin abin da ya shafi cutar ne ai maganin su akan lokacin ba dukan su akwai shiriya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yaya ake maganin abu kaza idan abu kaza ya faru yaya ake maganin abu kaza in abu kaza ya faru amma mafi girman abin da zai maka magani shine addu'ar da zaka yi in zaka ci abinci bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wallahi ko guba aka sa maka samman wala sihiran Allah zai kare ka haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake to mu ajiye shi wannan a matsayin bangare na biyu bangare na uku akwai jinya da take samun mutum na sihiri akwai sihirin takyil wannan wani zai je miki sihiri ya dinga sa miki tantama da rashin tabbata a abubuwa in an fara neman aure sai ki watsar in kin fara sana'a ba za ta ba sai ta lalace in an fara abun arziki da ke ba zai yi ba ki dinga tantama nayi abu ne ko ban yi ba ki manta in an ci bashin ki ba za ki tuna ba, in kin ci bashi ba za ki tuno ba, ya zama zuciya tana riya miki abubuwa, to wannan an sa miki sihirin takyil, an birki ta zuciyarki, za a yi ta jujjuya ki yadda rai yake so, ba za ki gane yadda al'amura suke ba. To wannan ana yin maganin sa shi ma nau'in maganin sa daban ne. Akwai sihirul marid da za a yi sihiri a sawa mutum rashin lafiya, imma mace tana yawan zuban jini, imma tana yawan ciwon ciki, imma a sa mata wata jinya a jikinta a wani gaba na idanu, imma a sa mata wani jinya na ɓangaren jiki, to shi ma ana ganowa mafi yawan sihiri da yake birkita zukatan mutane ya canja musu tunani binne abu ake yi da wani ɓangare na jikinsu. Ko gashi, ko ƙasar da kataka, ko ɓangaren tufar mutum da shi ake sihirin taqyil. Labid ibn al-Asam ya ɗauki gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi da wasu Yahudawa suka je suka kulla wani sihiri, suka sa a bi'ir zarwan rijiyar ruwan rijiyar sai da ya zamo kamar ruwan an jika lalle ya yi jajawo. Abubuwa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da Allah ya saukar masa mu'awwaza taini. Mala'ika ya zo ɗaya tsaya ta kansa, ɗaya tsaya ta ƙafarsa, aka saukar da ma'awaza ta yi ne a nan aka yi masa wannan magani. To shi kuma sihirul marid mafi yawa abinci ake bawa mutum ya ci. Ko a sa ma shi za a ga za a baka magani barbaɗa a cikin abincinsa. To wannan sihiri ne da zai juya tunaninsa ko kuma ya juya masa wata jinya a cikin jikinsa. Sihiri na uku shi ne sihirul junun, sihiri na aljanu. Imma a sa jinnul ashiq, aljani na ƙauna, aljani na soyayya wanda zai hana wata aure, aljani wanda zai sa wa mace ta tsani wani, ko ya sa ba ta son zaman gida kaza ko gari kaza, ko yaro yana sana'arsa ta aiki na ɗamara ko aiki na kuɗi ko aiki na ƙodago ya ce kawai ransa baya so an riga an taɓa mar hankalinsa ya ci gaba ɗaya baya son ba mu'amala da gurin aiki. A sihirul junun ana haukatar da waɗansu su tafi har kan titi suna yawo, ba sa gane ƴan uwansu, ba su san garinsu ba, ba sa sanin gidajensu, gaba ɗaya an haukace. Shi yasa in mutum bai da lafiya yana da bugun aljani, idan sihiri ne ana yi mar magani yana samun sauki, yana zaune a gidansu, abun bai daina taɓa shi ba, sai a ce maka wai maganin ya ƙi, kai baka ga wanda maganinsa bai yi ba ko ba a mar magani a titi yake yawo. Wannan sihirul junun shi kuma mafi yawa ana zuwa ne a binne wani abu a wani guri, baya warkewa sai lokacin da aka tono abin. Amma idan kayi wa mutum sihirul junun, duk sallah da ibadar da bai yi ba da matsalin da ya samu alakin yana kanka. Bayan wannan akwai sihirul tafriq, shi ne sihiri da zai raba tsakanin wani da wani. Idan miji da mata ne, annabi ya ce man farraka bainal zawji wa zawja farraka bainahu wa bainal jannati yawmal qiyama. Idan miji da mata karba, Allah zai raba tsakaninku da aljanna ranar alqiyama. Wannan kuma ko ba da sihirin kullu-kullu ba, ko da sihirin magana. Don manzo Allah ya ce a iya tsara zance da hilatar mutum da magana, ka kauda shi daga abin da yake gaskiya, ka ɗebe tunaninsa zuwa ga ƙarya da ƙwarewar magana daidai yake da kamar sihiri ne. Daga karki hilaci wani miji raba shi da iyalinsa akan wata mas'ala ta rayuwa. Sihirin tafriki yana iya raba ɗa da iyayensa, yana iya raba mutum da aboki, yana iya raba mutum da wata sana'a ko gurin zama, yana iya raba mutum da duk abin da ba a tsammani. In dai tafriki aka yi, to kana ganin mutum ma za ka gyanza fuska. To su ma sihiri Allah ya ba mu labarinsu, hanyoyin da ake bi ake sihiri kafirci ne. Amma masu sihiri Allah ta'ala ya ce har abada ba za su ci nasara ba. Idan muka waiwaya cikin Alkur'ani tun zamanin annabi Musa alaihi salam, Fir'auna gani yayi yana da makusanta manya gwanaye akan sihiri, su ne za su zo su yi masa maganin annabtar annabi Musa, ba su san mu'jizar annabta ta fi ƙarfin sihiri ba. Suka zo suka tuka igiya suka watsar, shikenan annabi Musa ya zo suka ce mu za mu fara jefawa, in ji Allah ko ku za ku fara jefawa. Aka ce su jefa, ga duk igiyoyin da suka jefa sai suka zo macijiya. Kamar mutum ya tuka igiya ya zo ya jefa a tsakiyar mu nan, in ta zo macijiya za mu ga abun mamaki. Allah ya umarci Annabi Musa ya jefa sandarsa kai duk ta hadidiye su. Ina fata an gane. To tun daga lokacin ake rigima tsakanin mutanen Allah bayin Allah na kware da masihirta har abada su giba ba za ta kare ba amma masu sihiri ba za su ci nasara ba. Kada ki bi hanyar sihiri kafirci. Haddin wanda yayi sihiri a shari'ar musulunci kashewa ne. Bayan bangaren sihiri sai bangaren bokaye. Su bokaye suna satar abu ne daga wajen aljanu. Kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya aiko Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sai aka sa taurari suke jefo su idan sun je sama za su sato bayani da za su kawo mutane. To shi nau'in bokanci kashi-kashi ne. Akwai bokaye da suke aiki da aljanu. To su waɗannan bokaye da suke aiki da aljanu su ne suke ba da sharuɗa a wajen mai jinya. Bin wannan sharuɗan kafirci ne. Ya fi ƙarfin haramun kafirci ne. Na ɗaya, wanda yake irin wannan hanyar idan kika je gurin boka zai ce ki je ki kawo gishiri. A'a wata za a ce ki je ki kawo jan zakara, ki kawo baƙin taure, ko a yi miki wani rubutu a allon ƙarfe ko baƙar takarda ko madubi. To waɗannan hanyoyi ne na kafirci. In kika je gurinsu ko rakiya kika yi ko ba ki yarda da abin da suka yi ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kwana 40 ba a karɓi sallar ki ba. Idan kuma kika yarda da abin da suka gaya miki, to daidai ke da kin kafircewa sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wallahi da boka ya ce je ki kawo jan zakara, ki kawo gwandan mace ko namiji ɗayan biyu, kowa ya zina da mahaifansa, ya fi ƙarancin alhaki akan boka ya ce ki kawo abu ki kawo. Dewa daga cikin bokayen nan suna zina da matan mutane. Dewa daga cikin bokayen nan su suke ba wa ɓarayi sa'a. Kuma wanda aka mar sata ma su ba shi sa'a. Su sun samu sa'a bi shi kuma ya ran sa'a ko ɗaya. Dewa daga ciki su suke halakar da mutane. To abin da yasa na kawo shi yake da alaka da jinya. Idan ba ki da lafiya, wurin boka da wurin mai sihiri ba gurin neman magani ba ne. Bayan wa'innan sai 'yan duba. Masu bugun ƙasa 'yan ramlu ko masu amfani da taurari ko masu amfani da lissafi na ɗaya goma ɗari dubu shi da ya kashe ko? In an ce bakara, in an ce damata ba haka ba ne? In an ce aba, jada, haɗe duk mai zuwa a nan ya san irin wannan lissafin suke musu. Wallahi ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko wanda za su zuba alƙalima, ko wani ya kakkafa tsinke, ko ya kafa allurai, ko ya zuba ruwa ya yi wani abu ya ce ki leƙe ruwan ki ga fuskar wanda ake magana a kansa, wallahi duka waɗannan abubuwan kafirci ne kuma sun saba da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sihirin zamani, bokancin zamani, duban zamani shine kungiyar asiri. Saboda shahara, saboda karbuwa, saboda tara arziki, saboda samun mabiya, saboda buwaya ka fi ƙarfin wani, ka jagoranci jama'a da sihiri ko da bokanci ta hanyar ƙungiyar asiri kafirci ne. Mafi yawa sai sun sara yadda wanda suka fi so na iyaye ko ƴaƴa ko a ce su je su nemo wani sassan jikin ɗan adam. Irinsu ne ake hana su yin sallah ko su dinga yin sallar jam'i amma su je na wankan janaba, ko a ba su alƙur'ani staka, ko su yi wata mu'amala da jinin haila, ko wani abu mummunan abu na ƙazanta wanda ya fita daga hanyar Allah da ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To yaya za mu yi mai magani? Shi ne gaba na gaba. Ana neman magani ne ta hanyar bin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. A je wurin malami, fatawar addini ake zuwa, malami ba asibiti ba ne. Duk malamin da ya buɗe wuri ya zauna, ya zo anguwa ko ya zo gari, mata suna cururuwa wajensa, yana musu irin waɗannan magunguna ta hanyar sihiri da bokanci idan ka bashi gurin zama alhakinku ɗaya. Shi ne man awa muhudisan, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma kuɗi ya samu, ya ciyar da ke abinci to kin cuta a cikin ki don a hadisi Imam al-Bukhari yace hilwanul qahin da shi da kudin karuwanci duk matsayin su daya idan mace ta yi zina ta sayi abinci in ka cika cuta a cikin ka ko da baki zinan ba idan mace idan namiji ko mace ta yi bokanci dan maza suna yi mata suna yi in aka baki kudin bokanci haramun ne ki ba shi gudun zama haramun ne ki zuwa gudun sa haramun ne ba a zuwa neman magani wajen boka ai addu'a a nemi magani na halal na abu kaza da kaza ya halatta ai magani da shi a baka maganin babu rana babu lokaci babu wani yanayi da za a yi maka ya halatta a ce ka sha sau biyu ko ka sha sau uku wannan saboda kar ka sha ya ma yawa amma a ce sai daga dare dare bayan kowa ya yi bacci to an shiga sharadin aljanna in za ki sha karfe kowa magana ba za ki sha ba sai a tsaye kina kallon gabar ko kina kallon yamma abu kaza ba za a yi ba sai kin yi tsirara wani abun ba za a faɗa ba ko ba za a karanta ba sai an sa hannu a ƙasa an ɗora ƙafa a sama a jikin bango duka waɗannan sun kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na ƙarshe na gama la ya ɗauko takarda shine kambin baka Abdullahi ibn Abbas an rawaici hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mafi yawa daga cikin wannan al'ummar cutar kambin maka ne take kashe su Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kambin maka gaskiya ne mutane da yawa yana zama ajalin su ba su sani ba to idan mutane biyu suna da kambin maka kaddara ce su ma ba su sani ba amma wanda ya fi hassada wanda ya fi kyashi wanda ya fi sa ido a mutane kambin makansa ta fi zafi akwai mutumin da baya son wani da alheri idan ya garshin idan ya ga abin alheri a wurinka in ya aibata abin sa ya lalace shi yasa in kai mafarki ba kowa zaka ga yawa ba shi kambin maka mutum yana iya yi wa kansa kaga wani abinka mai amfani wata yar tinkiyar ki wata yar kazar ki duk dabbobin ki da suke mutuwa kambin makan ki ne yake kashe su ƴaƴan ki da suke yawan jinya kambin makan ki ne yake kama su uwa tana iya yi wa danta shi yasa duk abin da ka kalla ka ce masha Allahu la quwwata illa billah in an koro dabbobi suna haura hanya kana wucewa in ka ga wata kyakkyawar dabba ta koshi ka ce kai masha Allah makiyayin nan yana da dabbobi masu kyau amma in mai kambin baka yace kai an wannan dabba ta yi naman ta zai yi dadi ko za ta mutu wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka sai wani ya ga jikinsa yace kai wannan akwai kyakkyawar fata da kyakkyawan jiki ba dai ne ba sai mutum ya fadi su ma da haka za ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku bari bakunan ku su kashe junan ku yasa shi alola aka ebo ruwan alola aka yayyafa masa to mai kambin maka bai gane kansa amma wanda ya gane malamai suka ce yana da kambin baka in ya faɗi alheri yana yiwuwa in ya faɗi sharri yana yiwuwa ya kame bakinsa akan al'umma kada ya halakar da jama'a amma idan mutum ya san yana da hassada akan idanunsa hassada a bakinsa hassada a zuciyarsa don gaba ukun nan ake samun hassada wani da ya ga alherin ka za ga idanunsa ya canja fuskarsa ta canja bai ji daɗi ba wani da kunnensa ya ji labarin alheri ya same ka zai dugunzuma a cikin zuciyarsa zai wuni bai ji daɗi ba kai za ga an zo an ce wanci za ta yi aure duk ƴan uwa da dangi suna murna wata a cikin gidan mai kambin maka irin ta ya ɓaci sai auren ya gagara yiwa yaya ake maganin kambin maka wajibi ne mutane su kiyaye kansu musamman askar idan za su kwanta bacci kada su ɗauka ba su da amfani da kulhuwa da falaki da nasu manzo Allah sai ya karanta sau uku kullum ya a cikin tafin hannunsa ya shafa a dukkan jikinsa duk inda hannu zai iya kaiwa tun daga kansa har kafarsa har bayansa har cikinsa har ko'ina annabi yana shafawa in kina so ki dinga kambakar ki daina wannan in an kwanta a karanta ayatul kursi in an kwanta a karanta aminar rasul in an yi sallar asuba ana zaune a gurin ayi kulhuwa uku ayi kulhuwa hudu mu'awwadha tayni guda uku uku a ce a'udhu billahi bi kalimatillahi tammati min sharri ma kala babu maganin kan maka da ya wuce wannan inda yaro jariri an haife shi mata suna zuwa kallon sa wannan ta dauka ta ajiye ta ce a ga kunnuwan sa kamar na baban sa sai ta tashi baya ji sosai wacce ce a ga hancin sa ga bakin sa ga jikin sa a yaron nan fari ne a yaron nan baki ne duk irin wannan abin yana da alaka da in mai kambin baka ta kama akwai matsala to kowa tazo ta daga yaro ranan ganin su ce masha Allahu la quwwata illa billah tana fita uwa kar ta sakaci in za a kwanta ta ce a'udhu billahi bi kalimatillahi tammati min sharri ma kana ta shafa wa yaro amma kar ki dora wata kice da wanci tazo hayda na mar addu'a a'a ke ma baki gane ta ba ita ba ta gane ki ba idan mutun ya farka bayan sallar asubahi yayi kulwa guda uku falake uku nasu uku haka manzo Allah ya ce ai a wurin zaman da kai sallah baka tashi ba idan mutun zai ci abinci yayi bismillah ce bismillah in zaka rufe gidanka kace bismillah in kana da gida mai kyau da kasan kambin baka zai kama shi kana karanta masa suratul baqara motar ki idan kin hau kika tada ita ko babur ko keke ko doki ko jaki kace bismillah kai addu'ar da ake yi ba abinda zai same ka idan ana hawa tudu ai kabbara idan ana gangarawa ai tasbihi kai akwai wani bawan Allah ya sauka a wani masauki aka ce in mutane sun kwan a gidan nan mutuwa su da kwana a gidan yawa ya gari aka ce ya haka yace ai na ce a'udhu billahi bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama shikenan bishiyoyin nan yanzu da kuke zaune idan aljanu suna zama a gindin bishiyar in kuka zauna akan kayan sai su cutar da ku ina fata an gane to kambin baka gaskiya ne yana kama mutane ana yin addu'a idan cuta aka rasa maganinta aka je asibiti suka iya gawo binciken su masu magani suka yi sai kuka fara tsammanin kambin baka ne ya za ku yi sai ku dawo ku dauki ruwa ku karanta Fatiha da ayatul kursiyu mai wannan abin yana sha in an samu ai da ruwan zanzan in ba a samu ba ai da ruwa haka Allah zai magance wannan kambin bakan lafiya kalau za a warke da izinin Allah tunda lokaci bai bar mu hau gaba na hudu wanda shine na karshe gaba na hudu na karshe shine cuta da ake samu daga alakar dan adam da aljani so aljani an halicce su daga wuta mu kuma an halicce mu daga yimbu aljanu suna ganin mu ba ma ganin su suna iya canza kama su koma maciji ko doki suna iya canza kama su zo a siffar mutum suna iya zuwa maka a cikin duhu ka ji motsi ko magana amma baka ga kowa ba suna shiga jikin mutum ta majarin dammi inji manzo Allah mashigar jini suna birkita tunani suna birkita hankali suna sawa mutum yawan kokonto wani samar yawan fada wani tauri wani rashin hakuri shi yasa aka ce aljununu gununu wani abin ai ba ci kadai bane shege rotsiya ko abinci ba zai iya ci ba ai aljanu ne wata fada da mijinta fada da iyayenta fada da yan uwanta aljanu ne bata sani ba wata kuma kaman tana gaba da iyayenta wata babu alheri a bakinta wata kuma hakuri yayi yawa yayi laushi ana ta ci mata mutunci ana ta walakanta ta amma bata ma gane ba kamar bola kawai ana ta zuwa ana zuba shara tana ƙara wari bata gane ba wayannan abubuwan duka suna da alaka da aljanu da suke shafin mutane ba su sani ba kaga wata na da karancin ibada wata ba ta son askar wata tana yawan jinkida wata bata yadda ma da addini ta ba shi muhimmanci ba kai akwai lokacin da wasu aljanu za su saka ka yawan sallah amma baka kiyaye ka'idojin sallah to duka wayannan abubuwan yaya ake magani su aljanu suna zama ne a bandakin kowane gida idan suka zo bishiya suna zama tsakanin inuwa da rana idan akwai kazanta ta bola suna zama a jikin bola ko a jikin juji suna iya cin abinci da dan adam idan bai yi bismillah ba amma idan ya ce bismillah za su amayar da abin da su ci suna hawa kan shimfidar musu kwanta manzo Allah ya ce in zaka kwanta a shimfidarka ka ce bismillah sau uku kada shimfidar kafin ka kwanta idan daki ne suna zama a dokin kofar daki in zaka shiga dakin ka ce bismillah idan dabba magariba yayi aljanin gidan suna fitowa annabi yace kuffu sibyanukum inda awwalul isha fa innahu waqtul intishar ash-shayatin ku kare ƴaƴan ku ku tsare su a dabba lokacin magariba dan lokacin watsuwan aljanu ne za su je su shafi ƴaƴan ku ke kin je kina girki kina fitan tuwo kina tuki ƴaƴan ki suna ta tsalle tsalle sun gamu da aljanu tun suna yara in sun tashi ba za su ji maganar ki ba in an sa su a makaranta ba za su iya karatu ba in ta tashi za ta yi tabbiyar maza aljanu ne suke sata yi ta yi zai tata da sace-sace da shaye-shaye duka aljanu ne suke sa su kin bar abin tun farko, ya kwanta kwanciyar barci, baki addu'a kin shafa masa ba, ya zo zai fita gida, baki mar addu'an fita a gida, baki koya mar ba, ya dawo gida ya kwanta, ba a koya masa addu'ar kwanciya bacci ba, ya yi baccinsa ya kare, ya gamu da aljanu lokacin magariba, ya riga ya samu matsala tun yana yaro ke baki sani ba. Ya ƴan uwana masu daraja, hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana maganin aljanu shine karatun alqur'ani. Banda shi sai abubuwan da nassi ko tajarruba na masu magani ya tabbatar irin halcin da habbatus sauda suna maganin aljanu ittifaqan, wannan kowa ya sani. Don ko bishiya ce ta halcin aljani ba ya zama a kanta. Idan an kwabata da man zaitun aka shafa a jiki in jinnul ashiq ne ma yana bari. Amma ku sani maganin aljani ba a yin sa da sauki. Idan aljani a ban daki ya same ki ya ga tsareci ki ba zai barki da wuri ba. Idan kwalliya kika yi wanda wani ma in ya gani zai yaba, baki roki Allah ba in zaki fita a gida, in aljani ya shiga jikin ki dan ganin kyawun kin burge shi ba zai fita da wuri ba. Daka ku kiyaye boye gashin ku da sutrar jikin ku da adan ku, sai kuna hadawa da addu'o'i da neman kariya da neman taimakon Allah. Da'iman ko kuna da aljanu ko ba ku da aljanu, ku kiyaye kanku wajen shan magunguna masu amfani waɗanda aka ingantar da su daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga lokaci zuwa lokaci, don ba wa kai kariya da natsuwa game da cutar aljanu. Da ƴan uwana, aljanu suna hana mutane dangantaka mai kyau ko alaka ba tare da boka ko mai sihiri ba. Amma ku sani mafi yawa daga cikin maganganun aljanu ƙarya ne. Nassin alqur'ani ya ce ƙarya ne. Shi yasa masu maganin aljanu a zo a kira mai aljanu a yi magana da ita ta ce wane ne ƙarya ne, in ta ce wance ne ƙarya ne, samun aka yi ƙarya ne. Aljanu suna iya shafar jikin mutum su haɗa faɗa tsakanin dangi da abokan zama da miji da ƴaƴa da sauransu su ɓata zuriya. Shi ma kalmin maka mai shi bai sani ba, wanda aka yi wa bai sani ba, kalmar maita maguzanci ne, babu ita a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda kaje yana cewa wani maye ne imaninsa bai ginu ba, sallar sa ma ba ta da amfani, da ya daina ma da ya fi. In dai aka dinga cewa wani maye ne, to ya gaya maka ƙarya ne wallahi. Ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku kama imanin ku riƙe fa, da gaskiya ake addini ba da wasa ba. Wannan bangare na magani da jinya ya halakar da mutane da yawa, dan ya raba su da tauhidi, ya rushe musu aqida, ya raba su da dogaro ga Allah, ya raba su da maganin da shari'a ya tayyade da shi. An mai da mutane wajen aljanu da bokaye da ƴan tsubu da ƴan sihiri da ƴan canfi da ƴan kwashe-kwashe, duk gabaɗaya an bar hanyar Allah, imani ya rushe, jama'a suna yawo ba dalili. Wannan azumin naki ba karɓa za a yi ba, sallar ba karɓa za a yi ba, duk abin da kika yi na birrul walidaini, idan kika rushe imanin ki a bangaren magani da jinya kin gama yawo. Abin da na faɗa daidai, Allah ba mu ladansa. Abin da muka yi tuntuɓa harshe Allah ka yafe mana. A yi haƙuri, la'alla ba za ku ji darasin yadda ya kamata ba saboda wasu dalilai da ba mu samu dama an rubuta ba. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Kafin mu gama, akwai darasin da na yi muku a nan na abin nan wakafi a musulunci. An tuna? Ka yi muku alƙawarin zan yi littafi a kai. Ina iya tuna wannan shi ne karo na hudu da na yi muku darasi na je na mai da shi littafi. Haka ne? To ga yau ma littafi ya fito a kan wakafi a musulunci. Masha Allah, abin da ya shafi sihiri, bokanci, aljanu, kambin maka da tsafi da maganinsa, shi ma na ɗauka muku za mu je mu yi littafi a kai. Allah sa ni da ku ya zama sadakati jariya gare mu. Allah sa bayan mun mutu a ci gaba da karantawa. Ku da kuke haɗa wannan taro da ƴan uwa da suke taruwa, Allah sa mu da ku mu haɗa aljanna. Insha Allah ga littafi ya zo wanda Allah ya sa rabonsa ne, sai ku bayar. Ku duba mawadata mawadata, saboda in sun karanta su ji kuɗayin bayarwa ko? Amma ban ce kar a ba wa marasa hali ba, amma dai a bayar wanda suke da ɗan zuciyar bayarwa, saboda na wakafi ne. Wancan ma kuma insha Allah in mun yi nasihiri da bokanci da shafar aljanu, za mu kawo shi gare ku insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To, Sheikh Aliyu sai da gamawa, muna matuƙar godiya Allah saka da alkhairi. Malam Allah saka da alkhairi. Gashi dai bai ma zo da abin a rubuta ba, abin yana cikin ƙwaƙwalwarsa. To idan aka rubuta awa nawa za mu samu? Malam, gaskiya Allah saka da alkhairi. Kuma wani abin da zai ba ku mamaki, in dai mamallin ya tafi umra da azumi ba kai ko ya tafi umra ba mu taba gayyatar sa bai zo ba saboda shekarun da ya fada mallan Allah ƙara yarka albarka Allah tsare maka iyalanka Allah ya sa da mu da kai duka mu hada gidan aljanna mallan mai tambaya ta farko tace mallan ina fata ka so lafiya mallan ina fama da wata matsala matar ɗana ne take cin mutunci da take zagi na kuma a gaban sa har ƙanata ta kai kotu kuma shi ya dauke ta mashin din sai kaita ya mata suke daidai mallan har sau uku amma kuma har gobe suna tare mallan ni din zan iya sakinta
to har da naji tsoron tambayar hita mun sauki domin in dai shikanta ne to bai halatta ki sake ta ba dama na dauka za a ce ya za a yi kun ga wannan babban rigima ce ko sai an samu dattawan nan mata in yaso sai su zauna sai su kalli lamarin ya za a yi dan dama maslahar aure ana yin sa ne da irin wannan idan kuma ta ci gaba da addu'a kuma bata taba yi wa da addu'a ya fadi a banza ba idan ta kama yi masa addu'a ko a cikin Ramadan nan za ta ga duk Allah ya warware masa kowace irin matsala in daga gare ta ne ma Allah zai gyara in daga gare shi ne ma Allah zai gyara in daga matar ne ma Allah zai gyara ina fata an gane ta kama addu'a duk inda uwa ta tsaya tana yi wa da addu'a har fa makanta da ku ganin nan fa uwa tana yi wa da addu'a ya warke in dai uwar da gaske ne wato in dai amma karkaciciyar bishiya ba ta bada mikekken inuwa in dai tana da aqida da tauhidi mai kyau tana ibada wallahi ba kokolwa wannan in yaro ya kasa karatu uwarsa ta sashi a gaba zai yi ba abinda uwa take rokawa danta Allah bai ji a karba ba daka ina fatan ta dage mata da addu'a da ita da mijin duka kuma ta yi hakuri a ranta ta yi ta musu addu'a Allah zai ba su mafita insha Allah amma in ta sakiyar ba ta saku ba Allahu a'lam
mallan da fatan ka iso lafiya mallan akwai wani hijabi wanda mata suke yin sa wallahi kamar riga sunansa waye capacity mallan yayi matsayin sa
to idan bai lullube jiki gaba ɗaya ba haramun ne tunda ban san shi ba bani sunna ba da fatawa a kai shine adalcin magana idan har yana bayyana jiki kowane bangare ne bai kamata ba saboda cewa aka yudnina alaihinna min jalabibihinna a kusatar da ƙasa da jalab jalbab malamai suka ce saugun ne wasai a tuntufa mai faɗi alrajatu rubbanu kullahu wanda take rufe jiki gaba ɗaya da haka yana da kyau mata ku kula da hijabin ku kada ku lullube ko ku samu allaki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ƙarshen duniya za a samu kasiyatun ariyatun macin da ta dan sa tufa amma kamar tsirara take yawo wannan tufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun manzo Allah yake ko ƙanshin aljanna ba za su ci ba tsakanin su da aljanna sai ya kai kamar tafiyan shekara 500 daka a tufa kawai wata za ta halaka ina fata an gane so daka da teloli da sauran malamai ku kalli abin yadda yake haramun ne in kamar zulaika yake ya matsa jikin mace bai halatta ta sa ba dole ta sa kada a ga abin din jikinta me shef ne da Hausa kana ga surar jikinta na'am
sura
malalci ne amma ale malam
mai wannan tabba ta ce malam na je masallaci zan yi tarawihi suna samu sun yi raka'a biyu suna zaman tahiya sai ne kabbara ne iqama ne ruku'u ne sujuda sai na zauna na bi liman sai muka gama tare da liman da ya sallama sai ne raka'a daya na sallama shine nake tantama me zan rama ko daya mallan sai tambayar ta biyu tace tambata ta mallan liman
ina bin liman tarawih
kuma ina tahajjud
za ta shafa
da wutri ba damuwa
to inna majul al imam li utammibi manzo Allah ya ce an yi sanya liman ne don ai koyi dishi daka ba ai wa liman tawaye ba a riga shi kabbara ba a riga shi sallama ba a aiki yana wani abu liman na zaune na tayya ke kina ruku'u kina sujjada ta waye shugaban sallar wannan fiqihu ne na ke kadai zaka ba a yi a tsaya abu liman inda aka same shi annabi ce idza ataytum salata fa alaykum bis sakina inna za ku zo sallah ku zo a nitsa a hankali kuma adraktum fa sallu inda kuka samu liman yana nan ku dora ku ci gaba kuma fatakum fa atimmu abinda ya wuce ku daga baya ku shiga haka manzo Allah ya ci gaba da sallah farilla daka wajibi ne a wajen nafila ma ai haka Allah ya samu dace sannan shi wutri annabi ya ce la wutrani fil layl ba a yin wutri biyu a dare daya in kin yi witri da liman a tarawih to ba za ki dashi a tahajjud ba, in kuma a tahajjud za ki dashi to kada ki ashi a tarawih. Amma abin da yafi ma shine duk wanda zai tahajjud ba sai ya tarawih ba. Allahu a'lam.
Saka da alheri. Malam Yunan Tabiya tace malam ninshe nake ninshe na kai shekara biyu zuwa uku ina al'ada amma ban taba salar da iyayena ba, kuma gaskiya malam bana azumi a lokacin. To yanzu kuma nadama ta zo min ya zai da sauran azzubukan da bayan wannan shekarun ba lokacin da nake al'ada.
Sai ta istighfari kawai. Ba wani mutum ya riga irin wannan laifin tuba yake wa Allah, Allah ya fe mata shikenan. Allahu a'lam.
Ba wata tambayar ko? To malam wannan yaro take da shi saboda shekara 19 ya bace ba a ganshi ba
shekara 2 na
shekara 2 dan ji haka shekara 19 amma ya bace shekara 2 ba a ganshi ba har yanzu tana buƙatar malam da ɗan uwa su singa ta a cikin addu'a.
To wani wata mata danta ya bace tazo ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi ya ce kije ki ce la haula wala quwwata illa billah, Allah zai dawo miki da shi. Haka in dai uwa tana raye ta rike la haula wala quwwata illa billah, inda ransa Allah zai dawo da shi insha Allah. Saboda muna mata addu'a Allah ya dawo da shi cikin aminci, kuma Allah ya tsare masa imanin sa da mutuncin sa a duk inda yake. Na'am, ya kare tambaya.
Malam mai wannan tambaya malam tace ta dauki kayan dan uwanta ne bai sani ba, kuma tayi amfani da shi, amma daga baya da hankali ya zo mata, natsuwa ta zo mata, sai ta je ta soyo kayan ta mayar masa inda ta dauka. Shin malam tana da laifi, tana tsoron kar ta gaya masa? Eh, ta bashi ne ma a hannunsa amma bata gaya masa nasa bane ba, shin tana da laifi?
Dama abin da ake shine mutum da abin da ya dauka ya mero mutum kayan sai ya cigaba da istighfari. Idan fadan ba shine maslaha ba za ta fada ba. Akwai laifin da in ka bare tsakaninka da ubangijinka ya fi sauki. Ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji. Da haka kawai ta tuba wa Allah tunda ta maida masa kayansa da kyakkyawar niyya, Allah ya gafarta mata. Akwai dan uwa da muke zuwa da shi duk shekara, mun fi shekara 10 malam Tatalo. Duk shekara na kan so in gaya muku da bakunan ku masu albarka mu tashi shi da addu'a ya zubai da lafiya. Shi yasa ga malam dan uwa da shi muke zuwa kusan dukkan garuruwan da muke zuwa. Daga farawa zuwa yanzu azumi mun yi darasi da shi a majalisin mata ya kai 10 ko kusa da haka a garuruwa daban-daban. Da haka shi wancan bawan Allah yana nan a gida, muna roƙon Allah ya bashi lafiya. Allah ya sa jinya ta zama kafara gare shi. Allah ubangiji ya bamu dacewa.
To ya tabbayan da zamu amsa kenan a yau cikin iko Allah da aminci. Sai dai malam akwai ƴan uwa da dama da muke bata a sanya su a cikin addu'a saboda bagatu na kai da daban-daban. Kamar akwai ita kanta kungiyar mata musulmai wato fanwa, malam a sanya su a cikin addu'a, Allah saka musu da alkhairi ya kuma saka mazajen su da alkhairi saboda wasu dama da suka karantar da mutane. Saboda matakar mazan basu bada karfi sun ce ai abun ba, to ba su da ikon fita a gidajen su. Muna fata Allah saka musu da alkhairi. Sannan ko malam akwai ƴaƴa wato ƴan mata da zawarawa da suke fita da ake bukata mu sanya su a cikin da Allah ba su mazaje na gari. Sannan kuma kada a manta akwai wata bayar Allah da ta kawo wani ya kawo gudunmuwar marayu da takalmi da dai abun mata haka ya kawo. Kuma ina roƙo Ubangiji Allah ta'ala ya biya mijinta gida, ina fama da gidan haya, yana so Allah ta'ala shi ma mallaka masa garin sa. Sauran da duka wanda suke bukata tambaya malam sai sai su a ciki.
Salla ala nabiyil karim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah muna tawassuli da kyawun ayyukan mu, ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu. Ya Allah gashi mun taru domin ka, ya Allah wannan taruwa ta mu, ya Allah muna da buƙatun mabambanta, ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi. Ya Allah ga malamin mu, ya Allah ka ƙara masa lafiya. Ya Allah waɗanda suke da buƙatu na yara, ya Allah ka shirye mana da yaranmu, ya Allah gaba ɗaya. Ya Allah wannan bawan Allah da yake nema, Allah ya bashi gida, Allah ta'ala tabbatar masa da gidan hadda abinda za a zauna a rayu a gidan. Ya Allah muna roƙonka wannan ƙungiya ta Form 1 da take ƙoƙari kullun shekara ta gabatar da irin wannan darasa, ya Allah ka ƙara ƙarfafa mata. Ya Allah ka ƙara kawo buɗi a gare mu, ya Allah. ya Allah halin da kasan mu take ciki ya Allah ka fi mu sani ya Allah ka kawo mana sauki na tsananin rayuwa da ake ciki ya Allah ka ba mu shugabanni na ƙwarai ya Allah ya Allah warare daban-daban da ake da matsaloli na tsaro ya Allah ka amintar da su ka kawo musu zama lafiya ya Allah wa'annan garuruwa namu ya Allah ka ƙara tsare mu ya Allah ka kawo mana zama lafiya ya Allah ka tsare mu da wa'annan fitintunin da rahmarka ya Allah ya Allah karɓa mana ibadan mu da rahmarka ya Allah ya Allah wa'annan kwanaki da muke ciki ya Allah ka ba mu nasara da taimakon ka wurin riskar alkhairan dake cikin su ya Allah ka sa muna cikin wanda za a gafarta wa ƴanta daga wuta zuwa aljanna fasubhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah.